بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Alhamis ce da ke daidai da 14 ga watan Zulhijja, Ibrana da shekara 1432, daidai da 10 ga watan Nuwamba shekara ta 2006. Wannan shi ne kafin nasara daga cikin jerin biyar karatu ta kan littafin Ahkamul Jana'izi wa Bida'iha, wallafar babban malami Al-Shaykh Al-Allama Al-Muhaddith أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. إذن جماعة بسمان فادا من يوكرا توهر إند مكذي باب دمالا ميكي مدنا دنجن دا الأمر دا سكا وجبا دا أنقوى دا أبو كان أزكي دا مقعد تا نبويا المسلمين دا الله ما أغتين سيكي دا دا يترنش مكذي توا دا جتين الأمر دا الله ما أغتين سيكي دورا مسبايا رسوة تنقوانسي ko makwabcinsu ko abokin arziki ko wanda ake tare da shi shine abu na farko su rinke musu idanuwansu, kar su bar idanuwan a karkafe a buɗe. Abu na biyu su musu addu'a. Abu na uku su lulluɓe shi da wani sutura, wata sutura wadda za ta ainihin rufe dukkanin jikinshi. Abu na huɗu in ya kasance kuwa yana cikin aikin hajji ne ko umara, wato yana cikin niyyar ihrami da kuma kayan harama, shikenan in sun zo lulluɓe shi ba za su lulluɓe fuskar shi ba kamar yadda ba za su lulluɓe ainihin kansu ba. Sannan abu na biyar muka ji cewa su yi gaggawa su shirya shi su kai shi ainihin kabari. Bayan da malam ya kawo wannan, sai ya kawo ainihin wani hadisi wanda a jimillance hadisin yake umarni da cewa asri'u bil janaza, ku yi sauri da gawa, ku yi gaggawa da gawa. To wannan hadisi Abu Huraira ya rawaito shi, za mu zo mu tattauna ma'anar shi insha Allah ta'ala. Shi wannan hadisi yana nufin in an ɗauki gawa daga gida zuwa kabari, ai gaggawar a kai ta kabarin, ko kuwa yana nufin idan wani ya rasu a yi gaggawa a kinta shi daga yin shi wanka da ainihin wato kai shi kabari din. Abubuwa guda biyu, ku tsaya da kyau ku fahimta. Abu na farko shi ne, wasu malamai suka ce abinda ake nufi yayin da kuka ɗauki ita gawar to ku yi sauri ku kai ta. Wasu kuma suka ce abinda hadisin yake nufi shi ne da wani ya rasu ku yi marmaza ku kinta shi. Abubuwan za ka ga kamar abu ɗaya ne amma biyu ne. To malamai su tattauna dangane da wannan, a yau in Allah ya so za mu ainihin tattauna wannan matsalar. To wannan hadisi kenan, tun da ya zama hatta wajen fassara malamai ba su haɗu a kan yi mishi fassara guda ɗaya ba. Ka ga ƙarfin kafa hujja da shi a kan abu ɗaya, to zai zama akwai rauni game da ƙarfin kafa hujja da shi a kan abu ɗaya, tun da fassarori biyu aka ba shi. Sai malamin ya ce amma akwai hadisai guda biyu. Sai dai kuma su hadisan sun fito ƙarara, suna nuna ainihin wato cewa a yi marmaza wajen ainihin kinta gawa ɗin. Waɗannan hadisan inda a ce ba su da wata matsala, to su ne hadisan da za su zama hujja a kan wannan matsala. Hadisin farko shi ne da yake cewa idza mata ahadukum fala tahbisuhu, idan ɗayanku ya rasu to kar ku tare shi a gida. Wa asri'u bihi ila qabrihi, ku sauri ku kai shi kabarin shi. Wannan hadisin kaga hujja ce mai ƙarfi akan wannan matsala. Sai dai kuma malam yace shi wannan hadisi yana da rauni ƙwarai da gaske. Matsalolin shi guda biyu ne. Shi ne mutumin farko da ke matsalar wannan hadisi shi ne Yahya ɗan Abdullahi ɗan Bahar, wannan mutum ne mai rauni. Na biyu malamin shi mai suna Ayyub ɗan Muhayth, shi kuwa ma ya fi shi ainihin rauni. Kaga wannan hadisin kenan, tunda bai inganta da zai zama hujja ba. Sai kuma hadisi na biyu wanda akan shi ne za mu tashi a yau a cikin shafi na 24, inda yake wa annal hadisi sani fa huwa an Husayn ibn Yahya. Hadisi na biyu shi ne hadisin da aka samo shi daga Husayn ɗan Yahya. haka za a karanta sunan wahwah. Yace anna Talhata ibn al-Bara marida, Talha dan Bara'u ya yi rashin lafiya. Fa atahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'uduhu, sai annabi ya zo domin ya duba shi. Fa qala, sai ya ce, inni la ara Talha illa qad hadatha bihi al-maut, ni fa gani nake mutuwa ce ta zo wa Talha. Fa adimuni bihi hatta ushhidahu wa usalli alayhi, dan haka da zarar ya rasu ku sanar da ni domin in zo wurin kuma in yi mishi sallah. Wa ajjiluhu, sannan ku yi gaggawa wajen shirya shi. Kaga wannan hadisin kararan, ku yi gaggawa wajen shirya shi. Fa inna hu, domin ku la yanbaghi li jifati muslimin an tuqdasa baina zahrani ahlihi, bai halatta gawar musulmi a tsaruta a tsakankanin dangin shi ko iyalan shi, sai a yi gaggawa a kai. Kaji wannan hadisi wanda a zahiri hujja ce don gane da wannan matsalar ta cewa a gaggawa ko, yace akhrajahu Abu Dawud wal Bayhaqi, al-Imam Abu Dawud da Bayhaqi suka fitar da wannan hadisi. Al-Bayhaqi ya fitar da wannan hadisi a cikin mujallabi na 3 shafi na 386 zuwa 387, wa fihi Urwa wa yuqal Azra, amma a cikin shi akwai wani mutum mai suna Urwa ibn Sa'id al-Ansari, ko kuma Azratu dan Sa'id al-Ansari an abihi, yace ya karbo wannan hadisi daga mahaifin shi Sa'id al-Ansari. Wa kilahuma majhulun, dukkanin su majhulain, malaman hadisi ba su san su ba, sunan kawai aka ji. Kama qala al-Hafiz fi at-Taqrib, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗi a cikin littafin Taqrib, mun yi bayani ta ga saurari kafin din da ya gabata, mun tattauna dangane da matsayin hujja da Taqrib da sauransu da malamin yake yi. Kaga wannan hadisin da ya inganta da shi da ɗaya hadisin da za su zama hujja, amma in ka fahimta wannan hadisin da ifi ne, yancan munkar ne ko da ifin jiddan ko wajib, don haka dukkanin su su biyu ɗin da za su zama hujja ba. To ya rage asalin hadisin da malam ya hujja da shi, shi ne hadisin Abu Huraira, asri'u bil janaza, sai malam ya ce thumma inna listidlala bi hadisi Abu Huraira ala ma zakarna, sannan kuma kafa hujja da hadisin Abu Huraira akan magana da muka faɗi. Kun tuna magana da muke magana ita ce aimar maza a kinta gawa, to kafa hujja da wannan hadisi na cewa asri ubil janaza, inna ma huwa bina'un ala anna al-murada bi asri u al-isra bi tajhiza, a ƙarƙashin fassara hadisin da ma'anar cewa yana nufin asri ubin nan ku yi sauri ku shirya shi. Wa amma ala al-qawl bi anna al-murada al-isra'u bi hamliha ila qabriha, amma in abu sa fassara hadisin da ma'anar cewa yana nufin a yi sauri ne a ɗauki gawar zuwa kabari, falawatin da mufti bilali bihi, to kafa hujja da shi ba zai cika ba. Allah ya sa kun fahimci abin da malamin ke cewa, hadisin sahihi ne, amma matsalar da ta faru ita ce shi hadisin yana cewa asri'u bil janaza, ku yi sauri ku ɗauki gawa. Idan wannan hadisin ma'anar da aka ba shi ita ce ku yi sauri ku kinta gawa, to kaga hujja ta cika. Idan kuwa hadisin yana nufin idan kun ɗauki gawa wajen tafiya kar ku yi luɓuluɓu ku yi sauri, to kaga kuma wannan ba zai yi a kafa hujja da shi a kan a yi sauri wajen kinta shi ba. Ita maganar da ake yi a nan ita ce yin marmaza wajen kinta shi, ba a zo kan magana yin marmaza wajen kai shi in an ɗauke shi ba. To sai aka kawo wani hadisi wanda yana iya ɗaukar waccan ma'anar yana iya ɗaukar waccan ma'anar, ko kun fahimta jama'a? A wurin malaman hadisi, idan hadisi ya zama yana da fassarori guda biyu kuma fassarorin kowace tana iya yiwuwa ta zama daidai, ko kun fahimta? To a irin wannan halin ba za ka gaggawar kafa hujja da shi a kan abu ɗaya ka kafe ba, sai inda wani dalili da zai taimake ka ka karkata zuwa ga abu ɗaya, ko kun fahimta? Saboda haka shi hadisin sahihi ne ba shakka a kai, amma an yi mai fassara biyu. Fassara farko ita ce ku yi gaggawa wajen kinta mamaci da zarar ya rasu. Fassara ta biyu, in kun ɗauki mamaci a kanku ku yi marmaza ku kai shi.
shi kuma nan malam yana neman ya hujja ne da hadisin akan ku yi marmaza ku kinta mamaci idan ya rasu. Sai ce to kaga in kun dauki waccan fassarar aka hujja da ita a nan to za ta ci. Amma an kan ɗauki ɗaya fassara ta cewa in kun ɗauki mamaci ku yi sauri, yake kaga fassarar a nan ta saɓa wa abin da ake son kata hujja da shi. Ina fata an gane. Sai ce wa hadal ƙauli, wannan maganar ta cewa ainihin wato in an ɗauki mamaci ɗin nan a yi sauri a kai shi, huwa allazi istadhara bil qurtubi, ita ce maganar da qurtubi ya ƙarfafe ta. Qurtubi a nan ba Abu Abdullah mai tafsiri ba, Qurtubi Abu al-Abbas mai talhifin sahih Muslim tare da sharhi mai suna al-Mufid, sannan Nawawi, sannan kuma Nawawi ya qawwa al-Hafiz al-qawl al-awwal. Amma shi kuma Ibn Hajar sai karfafa magana farko, yace ce magana farko ita ce a yi marmaza a shirya shi a kai shi kabari. Amma shi kuma da ya tashi karfafa ta kuji bai ƙarfafe ta da wannan hadisin sahihi da ake magana na Abu Huraira ba. An fahimta, sai ya ƙarfafe ta bil hadisaini ladaini takallamna anhuma anifan, hadisan nan guda biyu masu rauni waɗanda muka yi magana a kan su guda biyu, wala yakhfa ma fihi, matsalolin da ke cikin kuma waɗannan hadisan ba ɗaya yayi ba ne. Allah ya sa kuna fahimta yadda malamai suke a harkokin. Wato abinda malamai ke cewa matsala ce guda ɗaya ita ce wani gashi ya rasu yanzu a yi marmaza a shirya shi, ita ce matsalar da ake magana. Akwai kuma ya riga ya rasu ɗin an yi mishi sallah an ɗauke shi ana tafiya, shin tafiyan luɓi-luɓi za a yi ko kuwa a yi sauri? To yanzu ita ta cewa a yi sauri in an ɗauke shi wajen tafiya ta a yi luɓi-luɓi, ba a zo kanta ba za a zo kanta insha Allah. Yanzu maganar da ake da zarar ya rasu a kintsa shi, ya akwai hadisai guda uku biyu ƙara suna goyon bayan abin, amma dukkansu da isai ne da za a yi hujja da su ba. Daya kuma in an yi mai wata fassara ta wani fuska zai iya ɗauka, in kuma aka juya wata fassarar ba haka zai ɗauka ba. Sai ya ce da al-Imamul Qurtubi da Imamul Nawawi su sun ƙarfafa a fassara hadisin da ma'ana asri idul janaza ita ce sauri wajen tafiya, kuma wannan fassara bari ku ji ita ce abad da take daidai ko shakka babu dalili, saboda hadisin zai bayyana mana, za mu zo za mu karanta hadisin ƙarara. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari. In kun ɗauki gawa ku yi sauri ku kaita, ya ce idan saliha ce alheri za ku kaita, in sharri ne ku yi sauri ku sauke sharri daga wuyan. Kaga ashe hadisi yana magana sauri ne na tafiya. To wannan fassara ita ce Nawawi ya ƙarfafa, ita ce al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi ya ƙarfafa, kuma ita ce daidai. To amma da yake hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da albarka, ko za a iya kafa hujja da shi akan kuma in yana ya rasu a yi marmaza a shirya shi? Na'am, za a iya kafa hujja, amma kafa hujjar da shi a ƙarƙashin haka ba magana ce mai ƙarfi ba. Ko kun gane jama'a? Don haka Ibn Hajar ya yadda in yana ya rasu a yi marmaza a yi mai wanka a yi mai likafari a yi marmaza a kai shi, amma sai bai yi hujja da wannan hadisin ba, tare da cewa ya yi sharhin Bukhari ne, kuma hadisin yana cikin Bukhari. Kaga kenan ga hadisin, inda ne zaman hujja akan wannan matsalar ba sai hujja ne, amma sai zai labuje waɗancan hadisai guda biyu masu rauni. Shi kuwa Nasiru Din al-Albani sai ya ce to a wajen fahimta yana tare da Ibn Hajar ta cewa da zarar an rasu a yi marmaza a kintsa mutum, amma a wajen kafa hujja akan wannan fahimtar baya tare da shi. Shi ne don ya ɗauki hadisai biyu ne masu rauni ya yi hujja da su, amma a wajen abin da ya fahimta shi ma ya fahimci haka kuma ya gamsu da haka. Amma mece ce hujjar wannan fahimtar? Da sai suka rabu da Ibn Hajar, Ibn Hajar ya hujja da waɗannan hadisai guda biyu masu rauni, amma fa ina son ku san ba wai ya kudurta masu rauni ne ya hujja da su da karku manta hadisi ɗaya daga cikin hayya hassana shi dan haka ya yi hujja da ɗaya daga cikin hadisan ne a matsayin yana ganin ya tabbata to ka ji kenan sai ka ce kuskure ne ya faru to in kun fahimci wannan magana da kyau wannan tana daga cikin matsalar da in ka so a fikir za ka iya ce mata adala wato matsala ce wadda ta zama babba amma a zahira karama ce idan mutum ya rasu kar a sake a jinkirta a yi marmaza a yi mishi wanka a yi marmaza a yi mishi likafai a yi marmaza a yi mishi sallah mun yarda da haka me hujja ta ce to hadisan da za su zama hujja ƙararrar da isai ne hadisin da kuma zai zama hujja yadda ba ƙarar ba shi ne ya inganta to a wurin malaman hadisi matuƙar ka ƙudurta cewa waɗannan hadisan da isi ne da isai ne da za ka yi hujja da su ba sai ka koma sai ka yi hujja da wancan da ya inganta ko da ita hujjar a cikin shi ba ƙarar ba ce sai zama hujja a cikin shi ta zama talwihan la tasrihan domin in har ya zama ku duba jama'a in kun ɗauki gawa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ku yi marmaza ku je ku kaita idan ta rike ku kaita ga alherinta idan yugu ne mutumin banza ku sauri ku sauke sharri daga wuyanku in ka dubi wannan hadisin a fakaice yana neman kenan a yi marmaza da mutum ya rasu a kai shi to wannan marmazan ba za a ce lallai sai in an ɗauke shi ba in dai har sauri ake so a yi marmaza a kai shi to saurin ya fara daga wanka ya fara daga likafani ya fara daga yi mishi sallah domin idan mutum kirki ne ba daidai ba ne ku bar shi a gida ku yi marmaza ku kai shi kabari ya haɗu da alherin shi idan mutumin banza ne dan me za ku aje mutumin banza a gida dan haka wannan fassarar ita ce daidai kuma hadisin za a iya hujja da shi amma min babu talwi ila min babu tasri wato a fakaice ba karraba kuma wannan hujja ce a wurin malamai musamman ne malaman hadisi irin sa al-Imam al-Bukhari da makamantansu kun ji na farko ce da biyu in kun fahimci wannan magana da kyau da akwai kisan wani bawan Allah idan ka karanta ta a cikin littafin al-Isaba fi tamyizi sahaba da kuma littafin sirru alamin nubala da kuma littafin usdul ghaba da kuma littafin al-isti'ab ila ma'rifati al-ashab littafai guda hudu suka kawo kisan wani malami cikin tabi'ai al-majrun ibn ali mai suna rubi'i ibn firash rubi'i ابن فراش malami ne mai wa'azi yace shi ba zai taba yin dariya ba sai in ya san matsayin shi shi dan aljanna ne sannan za a ga dariyar shi sai ana mamakin wannan magana kace ba za ka yi dariya ba sai in aljanna Allah ya baka haka yau na bai taba dariya ba har ya mutu an aje shi a gado an tafi nemo waɗanda za su yi wanka an tafi nemo littafani an tafi sanar da jama'a sai aka je shi daga cikin ɗaki gawa fa yana cewa ku ji tsoron Allah ku marmaza ku kin tsani fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yantazir dafani manzon Allah yana jiran a rufe ni sai aka ji kyankyalo da dariya sai aka yi ta jin dariya ta ko'ina haka ji aka same shi tabbas ga shi ya rasu da magana ya yi an ji yau maganar da dariya ta biyo ba aka ji aka same shi yana ta kalkala dariya Allahu akbar kar ka taɓa inkarin wannan sahihiyar kissa ce tana nan cikin waɗannan tafai da na ambata al-isaba fi tamyizi sahaba usdul ghaba al-isti'ab ila ma'rifati al-ashab sirru a'lamin nubala نبير لكاس تهذيب التهذيب نشد لكاس تهذيب الكمال دكا سسرويت ومن إسا سينش الربعي ابن حراش almajin musu ibn Ali ne cikin tabi'ai. Allahu akbar. Al-Imam Ibn Abi Durra wani jabarin malamin hadisi ne cikin malaman hadisai da suka gabata. Shi kuma malami ne wanda yana da matsawar bincike akan abubuwa. Yana rubuta littafin shi kuma sun yawa littafin man takallama ba'dal maut. Waɗanda suke mutuwa bayan su, waɗanda suke magana bayan sun mutu. Exceptions ne, istisna'at ne, yana faruwa. In kai ne wankan gawa ne za ka rinka gani, in kana wa mutane wankan gawa, akwai wanda in kana wanki sai ga yana murmushi. Ba wai baƙon abu ba ne, kana wanki shi yana murmushi, wani kana wanki shi sai ga kamar wani abu na tsunkulin shi yana kaucewa haka, kuma gawa ce ya mutu. Yasa za mu zo mu karanta hadisi a nan sahihin hadisi ko hasan a cikin littafin Mu'jam at-Tabarani. Annabi ya ce duk wanda ya musulmi wanka idan ya ga wani mugun abu ya suturta mishi Allah zai gafarta mai manya-manyan zunuban shi guda 40. Saboda wasu musulmi in ka zo kana musu wanka abin ba kyau, musulmi ne kana musu wanka sai ga kamar ana min tsinin shi yana kaucewa haka, to ba zuwa ba kai ka ce wai Allah bai kiyaye abin ba daɗi a ce mai ka ce to a ruwana da muka yi mai wanka to fahimar Allah bai tana da faɗi ƙasan da haihuwa ya iya muƙaddima ta gulma kuma ya yi da sai da ana ta fi kewayawa duk ɗigin abin da ka gani game da gawar musulmi ka yi shiri kar ka faɗa kowa har abada, to in ka shukurta mishi laifin ka manya-manya guda 40 Allah zai yafe maka. Kaga kan ba manajan kulab ne ranka yi laifin 40 ka ba irai a kan ka kai kaɗai, amma duk sai Allah ya gafarta maka don ka gane musulmi yana buƙatar rufin asiri. Ko kun fahimta da nan? Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yake wa hunaka hadisin salisin, akwai kuma hadisi na uku akan wannan matsalar wanda shi ma da isi ne wa huwa mashhurun jiddan bain al-amma. Wannan hadisi ya shahara ƙwarai da gaske a tsakanin jama'a gaba daya, wato ba a tsakanin malamai ba, a tsakanin ammatul ammawa. Wa huwa shine ikramul mayyit dafnuhu. Haka hadisin ake karanta shi, ikramul mayyit dafnuhu, girmama mamaci shine a rufe shi. Malai ce wa huwa la asla lahu, wannan hadisin ba shi da asali kama asil maqasidul hasana, kamar da yake a cikin littafin maqasidul hasana lamba ta 150 للسخاوي فالإمام السخاوي حديث اللي انجلت بها أصل ما لا أصل له كما حديث يوم صومكم يوم نهاركم رم أظنك رم ليكو أظن بأن حديث يتو تيوى دعواء انجلت رم أظنك رم ليكو شيني انت كأيك أظن رم ثلاثة تدول رم لينات وما رم ثلاثة في حديث لا انجلت تيوى دعواء انجلت saukar azumi ba shi da alaƙa da lauya. Ta yi ku ga wata ku ɗauki azumi ranar Litinin, kuma ranar lauya ku ta kasance ranar Alhamis. Kai kowanne ana hukunta shi da yadda ya kasance. Jama'a kun fahimta? Haka hadisin da ake cewa utlubul ilma walau bis-sin, ku nemi ilimi ko da a birnin sin ne, la asla lahu. Idan malaman hadisi suka ce hadisi la asla lahu, ana nufin asli ɗin isnadi, wato ba shi da isnadin ma da za a yi bincike, kawai a bakin mutane ake jin shi. Na fata an gane. Jama'a kun ji abu na biyar da ake neman a yi wa mamaci shi ne gaggawa wajen kintsa shi. A nan ya kamata al'ummar musulmi a ƙarƙashin wannan babu, in dai muna son a dace da wannan sunna, kuma a daina jinkiri dangane da kinka mamata, to a rinka shiryawa mutuwa a cikin plan na gidaje kamar yadda ake shiryawa rayuwa a cikin plan na gidaje. A zamanin yanzu in ka ce fili sai ka kira ainihin architect, ma'ana sai ka kira masani dangane da zane, wanda mu da Hausa muka ce mishi injiniya. Mu a wurinmu kowa injiniya ne, mai gyaran fashin ma injiniya muke kiran shi. Na fata an gane. Sai ka kira injiniyan gini ya zo ya gana maka, sai ka ga ya fitar maka da komai. to ya kamata a ce musu ya daki ne kan gaya, ya kamata domin kamar yadda nake zuwa muku jama'a a makarantar nan mun yi ɗakin wankan gawa, har akwai gadaje fa na wankan gawa na musamman guda biyu na tsohon bara a wurin aikin hajji. Wani mutumin Kaduna ya ci amana ne na ba shi kaya tun bara har yau bai kawo su ba, kaya na kusan naira miliyan uku. Na shiga wani shago don na ɗanya wace a wace ina duba ko akwai wani abu, haka ya kamata ka ɗan shiga ka ga a duniya ciki. Sai na ga ba wani gado haka nake a wannan gadon ba, sai ya ce na yankan gawa ne. Sai nake ma sha Allah za a ɗaura shi a jikin bango ne, amma matsala mishi abubuwan famfo kawai shi ke duk wanda aka zo kawai za a jawo shi ya saukar da ƙafafuwan shi kwantar da namace da gargadon yadda ake so haka za a juya namace. Mana kun ga waɗannan masu yin wannan gadon na ƙarfe ne kuma daga kamfani, ba wai ɗan wanda suka yi shi ko kafintoci ko daga kamfani sosai, mana sun shirya mutuwa ke. To ya kamata a yi wannan ya zama kusan kowane gida a kai wannan, domin Allah cewa ya alam naj'alul arda kifata ahya'an wa amwata, ƙasa ba mu sanya ta fara dace su ba, suna da rai ko sun mutu? Kana da rai ba kai sai ka ce kai duniyar nan tai maka kaɗan ba, kana son a kai ka sama ka gina gida? Har yau ba wani mutum da za a ce yau gashi aurata wurin da za a rufe shi. Saboda haka a ƙarƙashin wannan ya kamata abu na farko musulmi ya zama a cikin gida akwai wurin yankan gawa, domin abu ne mai sauki duk wanda aka haife shi. To abu na biyu da ake jira shi ne mutuwa. Amma ka duba yadda mutane suke sakaci game da mutuwa, kamar yadda Imrul Qaisi ya faɗi, yake cewa a rana mu da ina li amri ghaibin wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asasirun wa zubbanun wa dudu wa ajra'u min mujalli'ati dhi'ab. Yake ina ganin muna sakaci game da mutuwa fa, wato Imrul Qaisi wani mawaƙi ne ɗan duniya tun a jahiliya, ya gama iskancin shi duk da hayaniyar duniya kuma. Sai bayan girma ya kama shi, sai ya tsaikin suka koma kamar wa'azi ne. Yake ina ganin fa muna wasa da al'amarin mutuwa, duk al'amarin da ya shafi mutuwa ne ba ma ɗaukan shi da muhimmanci, sai muna ɗaukan abin da liɓin da liɓin kamar da mu shirya ba. Yake amma game da rayuwa muna ɗaukan ta da muhimmanci. Yake wajen mutuwa sai ka gani mun zama kamar ƙwari, kamar ƙuda, amma wajen rayuwa sai zama kamar kura da cikakke, muna da kazar-kazar. Mana ya kamata a dinga shirya wa mutuwa. Abu na farko kenan a samar da wurin wankan gawa. Ya kamata a cikin kowane gida a samu makara sabuwa ta sabuwa. Wannan wa'azin da kake jin nake yanzu na yi shi lokacin da muke goge wannan wurin shekaru 16 da suka wuce a cikin karatun littafin nan. Wani dattijo daga gari na wayewa ya je siyo makara babba da ƙarama ya ajiye. Matan gida suka ji labari an kawo makara, sai fa katanga suka haure duk suka fice. Makara sun fi zauna gida ɗaya da makara, sai ne ba dalilin da zai sa a zauna a gida ɗaya da makara ba. Ɗaki ɗaya ma, ɗaki ɗaya sai ki zauna ɗaki ɗaya da makara. Kisa da gidan nan nan dattijan akwai masallaci a nan unguwarmu a lokacin an sake wata abin dariya. Mafakaci ya biyo shiga cikin masallaci ƙarfe 4 na asuba, ya biyo sai shiga cikin makara ya kwance shi. Ana Allah sai aka ji makara ta bi aka ya sai aka zanni ne shi. Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mutane na da tsoron mutuwa. Amma Allah ne yake cewa qul innal mauta alladhi tafirruna minhu annahu mulaqikum. Mutuwa tana zuwa, za ta zo tare da ita ma ake rayuwa. Saboda haka jama'a a tattali makara. Abu na uku, ya kamata kowane gida ya zama suna da aƙalla yadi da ba zai gaza goma zuwa biyar da fari ko yadi 15 zuwa bandir ɗaya. Yadda da zara an yi rasuwa komai dare za ku wanke mamacin ku gyara littafani ku saka shi sai ku aje shi a cikin makara gari na yawa shi a fara sanar da jama'a. Amma a musulunci da na ramu karanta ana iya murba musulmi da daddare amma da sharaɗin inda za a takaita mai wani haƙƙi ne shi. Amma in rufe shi da daddare zai ja ba za a sami mai wanka mai kyau ba, ba za a samu jama'a sosai ba, ba za a iya rufe shi ta hanyar da ya kamata ba ko kuma wurin da ya dace, to sai a bar shi zuwa wayewar gari. Shi ne da haushi yake kira kwanan kesu, a ce wani yayi kwanan kesu. A musulunci babu kwanan kesu. A ba su iyayen mu kesu suke samuwa ta tabarma irin karauni, in mutum ya rasu sai a ba ɗaɗɗaure ƙafafuwansu da hannunsu sai a aje shi. Ba a yin haka a musulunci. In mutum ya rasu da daddare aka ga cewa ba zai yi ai mai jana'iza ba, a sunna yanka ake mishi, a sanya mai likafani a daren, a kawo makara a saka shi a ciki sai kwana a cikinta. Idan gari ya waye sai kawai a ɗauke shi a je ai mai sallah. Za mu zo mu karanta hadisi sahihi a kan haka cikin Sahihi Muslim daga Ummu Sulaimin Rumaisa'u uwar Anas. Da daddare ɗanta ya rasu sai kinsa shi sai komai ta aje shi a cikin ɗaki kuma suka kwana da mijin haka. Haka matan salaf suke, haka ya kamata mata su zama ne. Amma yanzu mata suna tsoron mutuwa. Sahihi ya rasu kuma kina tsoron shi, to sai kina tsoron shi ya nuna kuma zai musu yanka. Mijin ki yaro suke kina tsoron shi, to ya kai ki za ki musu yanka. Baban ki yaro suke kina tsoron shi, to ya zo musu yanka. Za mu zo mu bi karatu wanda yake dacewa ya maka yanka a duniya ita ce matarka, kai kuma kai ka su dace ya kai mata yanka. To kina ɗaki ɗaya sai Allah ya ɗauki ranta da daddare 11 na dare, kai sai dai ka sanar da mutanen gida da makwabta haka. Sai ka nemi wata fuskiya ka sai kai mata wanka ka sa mata likafani. Haka Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a Sayyida Aisha, yace lai mutti lagafantuki wa kafantu da dafantuki, ba za ki rasu in zan muku yanka, in sanya miki likafani in rufe ki. Haka abin yake. Lokacin da Sayyida Fatimatu Zahra ta rasu, Sayyidina Ali ya mata yanka. Haka sunna ta ce. Kenan yanzu wannan kuma ya kai mu da wata sabuwar matsala, ita ce banda kun tattali ɗakin wanka da littafani da makara a gida, kuma ya zama a cikin gidan ku iya wankan gawa ko wasu su iya wankan gawa, sai ka ga gida akwai mutane goma, in aka yi rasuwa sai a ce an tafi nemo mai wankan gawa. Jama'a duk wannan bai kamata ba. Amma wani abin mamaki, da a ce a gidan wata za ta haihu tsakar dare sai ka ga matan gidan sun san yadda za su yi mata anguwar goma, amma kuma su ba anguwar goma ba ne. Haka yi cancanta a cikin aure su a ce mutanen gidan za su iya haɗa gawa kuma su kwana da ita a cikin gida. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Malam yake cewa wayo abu na shida da ake neman musulmi su yi wa duk wani musulmi da ya mutu a cikin su, an yadsuluhu fil baladi alladhi mata fihi, su rufe shi a garin da ya rasu a cikin shi. Ko da Ingila ne aka kai ka asibiti, ko Dubai aka kai ka, ko kai mutumin Kaduna ne an kawo ka asibitin shika ka rasu, ko kai mutumin Adamawa ne ko mutumin Katsina an kawo ka asibitin shika a Zaria ka rasu, sai a shirya ka a nan Zaria, a rufe ka a Zaria, ba sai an koma daga wata Katsina ko Sokoto, ba daga Dubai ko kuma daga ainihin Amerika ko Ingila sai an kawo bawa ka ba, ko daga Saudiya, a inda ka rasu ko da ƙasar kafirai ce. Domin a yau wani abin mamaki da sha'awa, dabda fadar Vatican, dabda fadar Papa Roma, akwai kaburbukan sahabbai wanda su kansu Kiristoci har suka gyara wurin ya zama musu wurin tarihi, cewa nan akwai gawarwaki, akwai kaburbukan mabiya Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Sahabi Abu Ayyub al-Ansari kabarin shi yana can, yana cikin Vatican, yana cikin yankin Vatican a cikin wannan gari. Me ya kai shi ya je da'awa? Saboda yake lokacin da suka ainihin yi jihadi suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, musulunci ya zauna sai suka je suka buɗe shagunansu suka ci gaba da kasuwanci, sai ga aya ta sauka da ɗinɗiminta daga saman bakwai. Allah yana cewa ya la tulqu bi aydikum ila tahlika, kar ku saka kanku a cikin hallaka. Sai annabi ya fassara musu me yake hallaka, ita ce barin jihadi su dawo kasuwanci. Shi ne Abu Ayyub ya tashi ya fara jihadi tun daga Madina sai da yaddare hadda Italy a can ya rasu. Sannan Khalid ibn al-Walid a cikin hadisin nan nashi za mu zo mu karanta insha Allah, da ainihin Abdullah ibn Rawaha da Ja'far su uku ko su hudu kamandoji, Khalid ne ya tsira a can aka kashe su aina a Mauta. Yanzu garin yana cikin kasar Italy, kabarnukan su suna can. Su ne kiristocin suka bi suka gyara suka gyara, saboda suna ganin wani abin tarihi. Sai da haka ba ƙasƙanci ba ne, ta tafi neman maganin Ingila, ta tafi Amerika karatu shekararsu, sai a rufe ka a can. Akwai musulmi a can, sai a rufe ka. Idan babu musulmi, su kuma waɗanda ka je wurinsu karatu ko kuma abin nan suka ce su za su rufe ka a can. Suka je suka maka duk abin da za su yi na hayaniyarsu. Musulmi sai su faru a nan garin da kake ko kuma wani gari duk inda musulmi suke, su kaddara kamar gagawa a gabansu, sai su maka sallah da niyyar kai. Sai su kai gare ka, za mu je duk za mu biyan karatu. Wato mutuwa a garin kafirai asali ba shi ba ne matsalar, mutuwa a hannun kafirai ba shi ne matsalar ba, amma yaya ka mutu, yaya kake kafin ka mutu, yaya rayuwarka take, shi ne asalin matsala. Da za ka mutu tsakanin musulmi amma kana ihu, kana tsalle, kana tuma, kana faɗuwa, ba ka cika da imani, ba ka cika da kyau ba, mutuwa tsakanin musulmi ba ke maka amfani ba. Amma ka je hannun likitoci a Ingila ko Amerika, ka zo rasuwa, sai ka ce la ilaha illallah, ta yi kyau, mutuwarka a tsakaninsu da za ta cutar da kai da kai ba. Ina fata an gane. Kar ku manta bayanin da nake shi ne an yadfuruhu fil baladin ladhi mata fihi, su rufe shi a garin da ya rasu. Wala yanquluhu ila ghayrihi, kar su ɗauke shi su kai shi wani gari. لأنه ينافي الإسراء المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم. سبب أوكش أتوا أكش ونجري. فهو قول سوري بأك أمرني بشيء أتكون حديث أبي هريرة بيد باتا. يقول لكي من دعك تنسي أن تقول في بدا إنجل أن دعب في ناجوريا. قد بدا أن دعب في ناجوريا. هذا بي مطرقو. فهو يربغات زمان إلي نبا تكيو تكسن شيء. Domin lokacin da yake da rai ya tafi ne da visa da passport ɗin shi da komai, ya je ya wuce kan kanta ya wuce, amma yanzu gawa ce za a wuce da ita. Ya ce sai an samu medical report, yaya ya rasu, a ina ya rasu, ina likitan, a wannan asibiti, wace cuta ta kawo shi, duk sai an kawo takardun. Ma'aikatar cikin gida sai ta sani, ma'aikatar harkokin waje, ambasadar wannan ƙasar tasu da ke wannan garin duk su ya sani. To waɗannan longer process ne, lokacin sai kai kwanaki huɗu ko kwanaki biyar. Ko kun fahimta ba? To kaga a nan magana irin wannan gaggawar ba za a same ta ba ke. Mutumin da ya rasu a nan Zaria aka ce za a kai shi Katsina, ah mara ne, amma sai a marmaza sai a shirya shi, a sanar da dangin shi, a yi mishi jana'iza, idan suka zo a kai su kabarin su je su yi mishi addu'a, shi ke nan ya yi. Ina fata an gane. Kar ka damu, duk inda aka rufe ka babu matsala, kai dai ka sauƙaƙa aikinka. Sai ce wa man ayyuhu hadithu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma qala, da wani hadisi irin wancan na Abu Huraira, amma shi hadisin Jabir ibn Abdullah ne rawaito shi, Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifin shi. Yace lamma kana yawma uhdin, lamma kana yawma uhdin, ranar da aka yi yakin Uhud, humila alqatla liyubtanu bil baqiya, sai aka dauko mutanen da aka kashe su daga uzurfin don a rufe su a baki. Da waɗanda ba su sani ba jama'a, tsakanin Uhud da Baki'a kamar nuno da ke nan yanzu Zaria ke da dogarawa, kamar nan inda muke a nan muna nan yankin tudun gada ko tudun jikin ko gaskiya kwatas, ke da nan dogarawa hanyar Kano ɗin nan. Kamar nan ne Uhud yake, da aka yi yaƙin a nan gawawwakin gashi nan sai aka kwaso su sai aka shigo da su Baki'a cikin garin Madina za a rufe su. Fama da munadi Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, sai ɗan aikin manzon Allah ya yi shela, amma Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya amurkum an tadfunu al-qatla fi madabi'ihi, kuma yadda waɗanda aka kashe su kuma da su duk inda suka kwanta a nan za ku rufe su. Ka'ida kenan a wurin jihadi, wannan an kashe shi ya faɗa a nan, to ku bar shi a nan, a saitin nan wurin za ku haƙa mishi kabari, wannan kuma nan, wannan kuma nan, wannan kuma nan, haka ba a shirya kaburbukan su, haka ake barin kaburbukan daidai da inda kowa ya faɗi, sai a ɗaga shi sai a haƙa kabarin sai a sa shi a wuri, shine fi mabadi'i. Sasa in ka taɓa zuwa wurin, wato akwai dutse ko in ce tudu wanda ake kiran shi Jabalur Rama ko Jabalur Rama, wannan tudu ba shi ne dutsen Uhud ba, sai a kiyaye alhazai. Dutsen Uhud shi za a gan shi ƙaton dutse ne, ya mamaye ko'ina daga wannan sarari. To kafin ka isa dutsen, dutsen yana tsallaken titi, asalin inda kuma wannan Jabalur Rama yake yana daga ɗaya tsallaken ga tsana ta wuce ga ɗan abin nan kamar yadda kudanni take nan, a shi ta ɗan wuce haka ɗan rafiya ce. To a kan wannan tudu na ƙasa nan ne annabi ya zuba sojojin musulmi, ya ce musu ku tsaya a nan kar ku sauka ko kun ga an hallaka mu, sai mun ce muku sauka. To da abu ya rikice a ƙasan ne, ƙasan wannan tudu ne aka ba ta kashin da aka bindige su Hamza, to a nan ne suka faɗi. To duk sai annabi ya sa a maida su, sai aka maida su, sai aka rufe su a jikin wannan Jabalur Rama. To ruwa ne ya ci wannan makwarara, kamar da nace muku akwai makwarara da suke wuce. To da makwararar ta zo sai ta rarrafe kaburbukan, sai aka haƙe su, shine sai aka kwashe su aka matsa da su inda take ganin su a yanzu. Don haka a yanzu sai ka gan su a shishirye suke, yadda ka san kaburbukan garin ku suke a shishirye an jera su, asali ba a nan gurin suke ba, a gindin wannan tudun suke, kowanne an sa shi da gwargwadon inda ya faɗi daban-daban. To amma da ruwa ya zo ya rara ke wurin ya taɓa kaburbukan, ya ka kwashe su sai aka ainihin maida su inda suke, shi ne kaga an kewaye yanzu da wani ƙarfi haka. To a lokacin da aka kashe su ɗin, sai mutane suka kwaso gawawwakin sai suka shigo da su cikin Madina, sai annabi ya aiko ɗan aiki cewa manzon Allah yana sanar da ku sallallahu alaihi wa sallam, ku ɗauki gawawwakin nan ku koma da su, kowa a rufe shi a inda ya faɗi. Jabiru ya ce annabi ya yi wannan sanarwa ne ba'da ma hamalat ummi abi wa khali, bayan uwata ta zo ta ɗauko babana da kuma wanta, an kashe ubana an kashe yan uwata. To uwata sai ta tafi a kan raƙumi, sai ta je sai ta ɗauko ubana da kuma wanta da aka kashe a dilauni, sai ta riƙo su a kan raƙumi kamar matsayin mangala dama da hagu, ta je ta ɗauro su, shi ne ma'ana a dilauni. Da shi a ƙasa yake ai shabab ko shabbabat kuma ala jambatayil ba'ir, ta ɗauro su a gefen raƙumi kal adulaini kamar mangaloli guda biyu, kamar da kaga ana yi mangala. A dilauni, ina fata an gane a dilauni, jama'a kun fahimta? Yasiru waya a cikin wata waya adulatahuma, wato ta ɗaure su kamar yadda ake ɗaure mangala, alama bu'in a kan raƙumi, raƙumi ne wanda aka saba noma da shi, litabsimahum fil baqi, don ta rufe su a baqi, faraddu sai aka mai da su. Wasu riwayatin kala a wata riwaya yake faraja anahuma, sai muka mai da uban mawa da kuma ainihin yamman yan uwa tsaya ma'al katla tare da waɗannan da aka kashe haifu kutulat aka mai da su inda aka kashe su baban jabir abdullahi ibn hiram za mu yi tarihin rasuwarsa a nan gaba insha Allah to an kashe shi tare da yamman khan to yamman kutiyawo a nan jabir ya kira shi yan uwa ko kanin uwa khan yanayi kuma za ka ji zai kira shi mijin yar uwa uban shi haka duk za mu je mu tattauna shi kanshi jabir yace bayan ya rufe su a wannan wurin sai ya ji zuciyarsu ba ta natsu ba bayan lokaci Allah madaukakin sarki ya rike su haka shahidai kenan amma fa bayan kusan shekara 40 ne an fahimta za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala akhrajahu ashabu sunan al-arba'a malaman hudu masu sunan Abu Dawud da sunan Nasa'i da sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah su suka fitar da wannan hadisi wa Ibn Hibban fi sahihihi haka nan Ibn Hibban a cikin littafin shi as-sahih a cikin lamba ta 196 sai ma da yake Mawarid ka duba littafin Mawarid al-Dham'an ila sahih Ibn Hibban wa riwayatu al-ukhra lahu dayar riwayar da kaji an ce wa fi riwayatin adilatahuma wannan riwayar ta Ibn Hibban ce wa Ahmad haka nan Ahmad ma ya ruwaito wannan hadisi a mujallabi na 3 shafi na 297 da 380 wal Baihaqi haka nan al-Imam al-Baihaqi ya ruwaito wannan hadisi a mujallabi na 4 shafi na 57 bi isnadin sahihin da isnadi ingantacce wa qala at-Tirmidhi al-Imam at-Tirmidhi yace hadithun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce wa ziyadatu li ahmada qarin da kaji da aka ce ala nabihin dinnan sai muku bayanin yadda qari yake da yadda ake rubuta shi qarin to na imam ahmad ne fi riwayatin a cikin wata riwaya wadda ya'ti lafzuha fil mas'ala fi al mas'alatu al fasli al 80 a mas'ala da ke fasli na 80 za a zo da cikakken lafazin a inda za a ji wannan ƙari jama'a ku ji dan haka wannan hadisin yana tabbatar da cewa inda mamaci ya rasu nan ake neman a rufe shi to shi kuma wanda ya mutu shahada yana da ƙarin wani abu wanda ya mutu shahada yana da ƙarin wani abu amma shahada nau'i biyu ce shahada wadda a filin daga na yaki amma kun ga wani matar da ta mutu garin naƙuda mutuwar shahada ta mutumin da ciwon tuberculosis wato tarin fuka ya kama shi har ya mutu shahada ne mutumin da ruwa ya cinye shi ko gini ya danne shi duk mutuwar shahada ce suna nan birjin amma waɗannan irin shahidan ba irin su ɗaya da waɗanda suka yi mutuwar filin daga ba to duk wanda ya mutuwar filin daga shi ana ainihin wato rufe shi ne a inda gawar shi ta faɗi sai da ya kamata a lura ta yi daidai lokacin da gawar ta faɗi ba ta faɗi ne ta fuskanci alƙibla ba ba za ku ce a haka za ku rufe shi ba a'a in kuka zo za ku haka kabarin ya fuskanci yadda fuskar shi za ta kwanta ta kalli alƙibla amma dai a wurin ina fata an gane wannan shi ne abin da ake cewa walidhalika qalat aishatu lamma mata akhun laha biwadil habasha Aisha lokacin da wani dan uwanta ya rasu a wani ƙauye mai suna Wadil Habasha fa umina min makanihi aka dauko shi daga wancan wuri aka shigo da shi cikin Madina sai ta ce ma ajidu fi nafsi abinda ke min zafi a raina aw yuhzinuni ko kuma abinda ke min bakin ciki fi nafsi a raina illa anni wajidtu annahu kana dafnu ko kana dufina fi makanihi abinda na ji zafi a raina shi ne da aka zo da gawar shi abinda na so shi ne a rufe shi a wurin da ya ainihin rasu an gano haka ma ajidu fi nafsi abinda ke min ciwo ko ke min zafi a raina
aw yuhzinuni fi nafsi, abinda ke batar rai, ma'ana ba abinda ke batar rai, ba abinda ke min ciwo, illa anni wajadtu annahu kana dufina fi makanihi, sai dai zan ba a rufe shi a wurin da ya mutu ba. Aisha bata ji dadi ba, ta so a kauyen da ya rasu a rufe shi. Ina fata an gane. Akhrajahu al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi ya ainihin fitar da wannan hadisi da sanadin sahihin da isnadi ingantacce. Jama'a kun ji maganganun da ainihin dokokin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗi, kun ji kuma maganganun da ainihin magabata daga cikin sahabbai, kun ji maganar da aka samu daga Sayyida Aisha. Shi yasa duk inda naka ya rasu a rufe shi a wurin kawai, karka damu. Galibi arna waɗanda ba musulmi ba su ne suka yi gori cewa ai ba a kawo gawa ɗan uwanka garin nan ba, can inda ya mutu aka rufe shi. Karku damu da irin wannan, su kafirai ne, ba su da shari'a, mu muna da shari'a. Shari'ar ta ba da dokar cewa inda wani ya rasu a rufe shi a nan, shikenan, shine abin da yake daidai. Wa qala an-Nawawi fil adhkar, al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin al-adhkar, yace wa idha awsa bi an yunqala ila baladin akhar, idan har mutum yayi wasiyar cewa a rufe shi a wani garin daban, la yunaffadhu wasiyatuhu, la tunaffadhu wasiyatuhu, ba za a zartar da wannan ainihin wasiyar tashi ba. Ba za ka ce idan ka mutu a zariyar nan a ɗauki gawarka a kai ta Gombe ko a kai ta Bauchi ko a kai ta Damaturu, saboda nan ne garinku ko kuma nan kake so a rufe ka, ba za a zartar da wannan wasiya ba, kuma ba za a yi aiki da ita ba. Ina fata an gane. Amma idan garin akwai makabartu mabambanta, a nan idda kai wasiya to a nan babu laifi, nan za a rufe ka, saboda duk gaba ɗaya ana cikin gari ɗaya ne. An fahimta? Amma mutumin zariya ya rasu a zariya, sai a ce ga takarda ya rubuta ya yi wasiya, idan ya rasu a ɗauki dawo shi a je a kai shi Kaduna, ba za a yi haka ba, sai a rufe shi a nan zariya. Ina fata an gane. Sai ya ce fa innan naqala, Imam an-Nawawi ya ce domin ɗaukar gawa daga wani gari zuwa wani gari, haramun ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar alladhi qalahu al-aktharun, haram ne a bisa ingantacciyar madhhaba, zaɓaɓɓiya wadda mafi yawancin malamai suka faɗe ta kuma suka goyi bayan ta, wa sarraha bihi al-muhaqqiqun, kuma ƙwararrun malamai suka fito ƙarara suka yi fatawa da wannan ra'ayi. Ku ji jama'a abinda Nawawi ya faɗi kenan. Sannan kuma a cikin wannan gabar ina so in yi amfani da ita in ja hankalin mutane, mutane su ƙara fahimtar manhajin da muke bi na salafiyanci. Ku dubi malamin nan da ya zo sai ya fara hujja da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, hujja ta biyu sai ya kawo maganar sahabiyya, hujja ta uku kuma sai ya kawo maganar wani malamin fiqh. Wannan shine abin da muka yarda da shi. Annabi ke gaba da kowane malami, dan haka maganar shi ita ake gabatarwa. Sannan cikin malaman sahabbai in wani na da magana sai a gabatar da tashi, sannan cikin malamai na fiqh da suka biyo baya sai a mara baya. Inda ake samun tatabirza ake raba gari da mu shine in aka ce Annabi ya ce, to duk maganar wanda ka kawo ka fifita akan ta Annabi ba za mu karba ba. Shi yasa kuwa ga in mutum yewa matar shi saki uku a kalma daya muke mai da auren, ko shakka ba ma yi. Da buɗe baki ya ce wa matar shi, na sake ki saki uku, sai mu mishi wa'azi, mu mishi fada, mu nuna mai ba daidai ba ne, sai mu ce amma matarka ta koma saki ɗaya ne. Sai mutum ya ce ai Umar ya ce sakin yayi, sai mu ce ka yi ridda wannan maganar da ka kawo, sai ka tuba, saboda wancan na Annabi ne. To sai a ce a sahabin ba kwa ganin darajar sahabi, sai mu ce kai ba ka ganin darajar Annabi, za ka yi mana rashin kunya ne. Ana ce maka manzo Allah ya ce, kana cewa wani ya ce. Kun ji asalin abin da ake zuwa ake cewa su Albani na zagin malaman fiqh? A'a, matsalar ita ce in aka ce Annabi ya ce, duk wanda ko Annabi Dauda ka kawo za mu ce ba mu yarda ba. Ne shine matsalar. Amma ba ma musu wani malamin fiqh ba, amma matsalar ita ce in aka ce Annabi ya ce, to Annabi first, na shi ne na farko. Haka kuma karatun yake, ba kuskure kuma ba ja da baya tuntuni, haka muke, kuma ba canza mu kai ba. sahabi Abdullahi dan Umar kamar yadda al-Imam at-Tirmidhi ya ruwaito da isnadi sahihi wata rana yanzu yana jawabi game da aikin hajji sai mun ce mishi a ya amma ai babanka Umar ba haka yace ba sai ce tashi ka bani ni ya kore shi duka mishi tsawa yace ina ce maka manzo Allah yace kana cewa babana Umar yace tashi ka bani ni ya kore shi kidanan sai aje yace ya wulakanta uban shi ko daya idan fifinta maganar Umar akan ta annabi shine girmama Umar to fifinta maganar annabi kuma akan ta Umar shine girmama annabi to da Umar da Abubakar da annabi ya fi cancanta a girmama annabi sallallahu alaihi idan kin daukar maganar Umar bayan an kawo ta annabi wulakantar da Umar ne to me kuma za a dauka in aka kawo ta annabi aka yi watsi da ita aka dauki ta Umar an wulakanta annabi ya kamata mutane su rinka shiga cikin taitayin su na ka ce annabi ya ce shikenan sai dai neman ƙarin bayani sai da aka mun yadda aka fa hujja da magana malamin fiqh amma in akwai ta annabi da ta karo da ita to anan fa ba za mu yi sassauci dan yanzu za ka ga muna jijiyar ruwa saboda haka sahabbai suke Abdullahi dan Abbas yace jama'a in za ku yi aikin hajji ku yi tamattu'i sai wani ce mishi to amma ai Abubakar da Umar su kuma sun ce ba tamattu'i za a yi ba sai yace yushiku an tunazzala alaykum hijaratun min as-samaa sai yace jama'a za a yi kwarankwata za ta sauka aka ce lafiya yace ina cewa annabi ya ce Allah ya ce ana cewa Abubakar da Umar sun ce waye Abubakar da Umar sai ya ce yana zagin sahabbai Ibn Abbas amma wuri ne na mufabala shi Abubakar da Umar ya kai kasan darajar su inda ba magana annabi saboda haka wannan shine haka muke tuntun tun da kake jin labarin mu duk abin da kaji akasin haka sharri ne aka je aka yi sai ya ce sun raina malaman fiqh ba ko yanzu haka ne muna ce maka Allah ya ce annabi ya ce kana cewa Imam Malik ya ce zamu ce to rubace wannan magana ka janye ta tunki kuma haka muke har yanzu ba mu sassauta ba ba mu rage ba amma munasaba ce kai ba ta kama ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa cikin annabawa da manzanni balle an hada shi da suwaye ma limamai yaushe ma aka san bibancin su in ba annabi saboda kaga da ya kawo magana annabi sai kawo magana Aisha sannan sai kawo magana malamin fiqh to haka abin yake kowa da darajar shi bai yiwuwa a ce mai gida yake gidan nan yau a kada miyar kuka sai wani da aka bashi aran daki a zaure ya yi koyi ce wallahi miyar taushe za a yi zai yiwu jama'a ba zai yiwu ba zayin malam yace ainihin abubuwan da daga cikin abubuwan da ake bukata dangane da yan uwan mamaci ko dangi ko makwabta abu na bakwai ko an yubadira ba'dhum liqada'i baynihim min mali da zaran ya rasu wani ya gaggawar biya mai bashi daga dukiyar shi kuji jama'a aiki da wannan sunnar wajibi ne to abinda mutane ba su fahimta ba shine ba a daukan mutum musulmi a kai shi kabari ana bin shi bashi ba kyau da zaran ya rasu daga cikin dukiyar shi wani ya diba biya bashi idan ku mutum ne mai harkoki da jama'a da basu suka da rigingimu da takaddu dan kasuwa ne sai wani ya dauki bashin gaba daya ragama bashin ya ce bashin gaba daya ya dawo kaina amma shi kuma da sharadi ba wai zai yi haka bane kuma ya koma ya kwance shi kuma ba zai yi haka bane sai in ya san ya fi karfin wannan abin yadda da zara an ji an rufe mamacin an dawo zai je biya bashin saboda haka ba matsala ce mai sauki ba mutuwa da bashi babban bala'i walau ata alaihi kullihi yace koda wannan biyan bashi zai cinye dukiyar tashi gaba daya na fata an gane fa in lam yakun lahu malun fa'ala ad-dawla idan har bashi da dukiya to sai gwamnati ta biya mishi an tu'addi anhu in kana jahida fi qada'ihi, amma sharadin gwamnati ta biya mishi bashin sai in yayi kokarin ya biya ya kafa, amma in yana ganin ya ci ne dama ba da nufin ya biya ba. Kun san su ma talaka suna da dashi matsala, talaka dawa na cin bashi da nufin shi ma ya ci banza. Ya bi labarin cewa ana ba da bashi nan mashina, sai zai ce to shi ma bari ne ci cikin raban shi, ko kuma yana jin cewa a wani ai mai kudin banza ne yana ba da aro, sai ce bari shi ma ya je ya karba tun farko ba da nufin ya biya ba. Kaga maganar yayi kokarin biya bata taso ba. To in har ya zama irin haka ne, to sai gwamnati ta rabu da shi, ba za ta biya mishi ba. Fa in lam taf'al, idan yayi kokarin ya biya ya kasa ya rasu, gwamnati ta biya mishi ita kuma ta ki, wata tawwa bi zalika ba'dhum jaza, naka samu wani ya daukar wa kanshi ragamar cewa zai biya, to ya halatta. Wa fi zalika ahadith, akwai hadisi akan haka. Al-awwal, na farko, an Sa'ad ibn al-Atwal radiyallahu anhu, daga Sa'ad dan Atwal yace anna akhahu mata wa taraka 300 dirham, dan uwan shi ya rasu ya bar dirhami 300, wa taraka iyalan, ga kuma iyali. Qala yace fa aradtu an unfiqaha ala iyalihi, sai ne nufin waɗannan kuɗi in kashe su domin in ciyar da iyalan shi. Kama ce ya mutu ya bar naira 300, wannan naira 300 da ya rasu ya bari ga iyali ga kuma bashi. Qala yace fa qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallama, sai annabi yace da ni inna akhaka mahbusun bi dainihi, dan uwanka yana can lahira an tare shi daga samun rahama saboda bashi da ya mutu. Fadhhab faqdi anhu, tafika biya mishi bashi. Fadhhabtu faqadaitu anhu, sai na tafi sai na biya mishi bashi. Thumma ji'tu, sannan na dawo. Qultu ya rasulullah qad qadaitu anhu illa dinarain da'athu man ra'a, ya manzon Allah na biya mishi abin da ya rage dinare biyu. Wata mata ta ce ita fa har yanzu tana bin shi, walaysat laha bayyina, gashi bata zo da wata shaida ba. Qala, annabi yace a'tiha, ka bata. Fa innaha muhiqqa, ta cancanta. Wa fi riwaya sadiqa, a wata riwaya yace mai gaskiya ce. Wannan hadisi yana dauke da matsaloli kamar haka. Mas'alar farko in muka duba shi ne, ya rasu ga kuɗi ya bari ga iyalai, ana buƙatar a yace fa ne, ana kuma buƙatar a biya bashi, wanne ake gabatarwa? Shine hadisin ya nuna cewa bashi. To iyali a bar su da yunwa, Allahu ya tawallahu, Allah ya ji binci al'amarin su, amma wajibi ne kuɗin shi ne a biya mishi bashi. Iyalai kuma ba wajibi a ciyar da su da dukiyar shi ba a lokacin don ya mutu. Huwa ahaqqu bimalihi minhum, shi ya fi cancantar a biya wa bashi fiye da su. Abu na farko kenan. Abu na biyu, hadisin ya nuna cewa mutumin nan an tare shi daga samun rahama Allah. Saboda me? Saboda bashi. Yace da ya biya mai, to yanzu ya fita daga wannan matsala kenan. Za mu zo mu ji ƙarin bayani. To amma me ya biyo baya? Sai ga wata ta sheko a guje ta ce ina bin shi dinare biyu. To anan wasu mutane in ka zo ka ce kana bin wani bashi, sai sai a kai ba ka ganin halin da muke ciki? A'a, kar ku faɗa haka. Ya taimake ku ne kuma ya taimaki mamacin. Ya za ka ce ana cikin wannan hali a zo a biya ka bashi, sai ka ce shi ke ku je duk ku gama wahala ku kai shi cikin azaba. Dan haka kada mutum ya zo wurin sannar gawa ya ce amma ina bin shi bashi, a ce kuma ya zo ya ci mutunci. A'a, wannan duk gargaɗi ne akan cin bashi da mutane suke yi, a alheri ba ne. Na fata an gane. To sa'an nan sai kuma mu dubi hadisin ya zo da wannan matsala. Ta cewa matan nan ta yi da'awa amma ba ta da wata shaida. Ya zo tsaya a kan gawar ya ce to amma wannan gawar liman ina bin shi naira 700. A ce waye shaida? Kai ce ba ni da wata shaida. Ina takardar? Babu. to anan za a dauka a bashi kamar yadda annabi yace fa innaha muhiqqa ta cancanta abiyata ko sabiqa ne gaskiya ce anan malamai suka ce na daya tayi annabi ya faɗi haka ne saboda wahayi da Allah ya mishi cewa wannan matar da gaske take to kaga wannan hukuncin kuma ba wanda zai sake iya shi kenan to annan ne sai kwararrun malamai sai suka ce ai kuma annabi baya alƙalanci da wahayi annabi yana alƙalanci ne da abin da ya bayyana kamar yadda Allah yake cewa inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah anan in yazo hukunci ne zai yi da littafin Allah amma wajen sheda fa yana yi ne da gargadan abin da wane ya gabatar da abin da wane ya gabatar sai malamai suka ce anan idan har wani ya iya karfin halin ya zo ya ce yana bin wannan mamacin bashi to kawai ku biya shi in ya kasance mai gaskiya ne kun zaunar da mamaci lafiya in kuma matsayyaci ne shi kuma ya jawo kanshi bala'i domin daga cikin sharri mafi girma a duniya shine yi wa mamaci sharri saboda na ɗaya babu ranar da za ka nemi ya yafe maka balle ya ce ya yafe maka na biyu babu ranar da za ku yi sulhu na uku babu kotun da za a je a yi shari'a ranar da za a haɗu a gaban mai shari'a shine Allah a wannan ranar uwa ma ba ta yafe wa ɗanta uba ma bai yafe wa ɗan shi ka kiyaye ranar lahira la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a a ranar lahira a gaban Allah kaga an kama babanka za a kai shi wuta saboda yayi maka wani abu wanda Allah ne kadai zai hukunci ko ka ce ka yafe Allah zai ce a'a ai an makara ba a yafewa a ranar lahira kana ji kana gani za a kama danka za a kai shi wuta saboda yayi maka kaza ka ce Allah na yafe sai ya ce a'a tun a duniya ake yafewa la haula wala quwwata illa billah wannan aya tana da ƙarfi jama'a ba za ka tsidana kowa komai ba a lahira kowa ba zai tsidana maka ba wanda zai amfani kowa in aka je lahira kowa ta kanshi yake Allahu akbar to abinda wannan magana take cewa shine kenan yanzu in har wani ya iya ƙarfin halin ya zo ya ce ina bin wannan mamaci bashi sai ku dauka sai ku bashi ya rage in ƙarya ne to kuma ta yi ya zama gaskiya ne amma kaga dai an ce walaysa laha bayyina ba ta da wata shaida ba ta da hujja ba ta da wata takarda rubutacciya Allah ya kiyaye akhrajahu ibnu majah ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi da biyu shafi na 82 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin mujalladi na 4 shafi na 136 da mujalladi na 5 shafi na 7 والبيهقي ده الامام البيهقي اتكين اينه سنن الكبرى مجلد نمبر 10 شافي 142 واحد اسناده صحيح حديث هنا ده حنيوي غدا 2 ده daga cikin hanyoyin ingantacciya hanya ce wal akhar dayar kuma mislu isnad ibn majah irin isnadin ibn majah ne zamu zo muji wa sahahu bosiri sai malam bosiri ya inganta shi fi zawaid a cikin littafin shi mai suna zawaid na ibn majah an gano wa siyaqul hadisi war riwaya as-saniya min bayhaqi yace koro hadisin da kaji da kuma riwayan nan ta biyu duk gaba daya na al-imam al-bayhaqi ne da aka ce wa fi riwaya sabiqa sai ce wa hiya wa ziyadat da wannan ainihin riwaya wa hiya sabiqa din nan da kuma ƙara-ƙaran da kaji a cikin ainihin wato hadisin tun daga inda ake cewa fadhhab an gane da kuma inda yake cewa fadhhabtu faqadaitu anhu thumma ji'tu wadannan ƙarin da aka samu li Ahmad fi riwayatin Ahmad ne ya kawo su a cikin wata riwaya ta shi jama'a kun ji hadisin farko babban wa'azin da ke cikin wannan hadisin jama'a shine inna akhaka mahbusun bidainihi an tare dan uwanka daga shiga rahama Allah saboda ana bin shi bashi الثاني حديث النبي عن سمرة بن جندب ده سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى على جنازه النبي ايوه وتغاوى صلى وفي رواية أو رواية صلى الصبح أن يصلى الصبح النبي صلى الصبح ولما انصرف قال إذا صلى ما سيأتي أهاهنا من آل فلان أحد دنجي وانا ديلسو أكوي وندى جتكين فأنان فسكت القوم سيد ما سكي شروع وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا وانا جتكين الآدى صحبين النبي طار وتما جنا سيسي شروع فقال ذلك مرارا فما سي النبي يتميم يتحكى ثلاثا حسو أكو لا يجيبه أحد باب واندي أمسامي جماعة تكينكو akwai koda mutum daya dan uwan wani da ya rasu har su uku fa qala rajulun sai wani mutum yace huwa ba gashi ma'ana ni din nan gani qala fa qama rajulun yajru izarahu min mu'akhkhar an-nas me waya samura yace sai wani mutum da mutumin nan ya tashi yana jan mayafin shi ko gautan shi daga can karshen mutane ya tashi ya ratso ya taho wurin annabi kenan a gaban masallaci ko kun fahimta jama'a shi dai wannan mutumin ne da yake kaza ka na fata an gane ko kuma ya zama shi ya ce huwa ba ai ga wani can ko ga wani nan cikin ƴan uwanan da ake nema sai shi wannan din sai wannan mutum ya tashi kaga ga wani mutum ya tashi fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya ce shi ma mana aka fil marratayn al-ulayayn an takuna ajabtan me yasa karo na biyu baka amsa mun batun da an saba in yi magana a karan farko ba su amsa to me yasa na biyu da na uku baka amsa mun ba amma inni lam unawwih bismika illa li khair yace ai ban kirayi sunanka ba sai dan da alkhairi alkhairi ne inna fulanan kaga wane da rajulun minhum annabi yana nufin wani mutum daga cikin su wanda ya rasu ma'surun yana can cikin kunci an kuntata mai a kabari bidainihi da bashin shi anil janna an kuntata mai an hana shi shiga aljanna fa in shi'tum fasduhu in kun so sai ku fanso shi wa in shi'tum in kun so fa aslimuhu ila azabillah sai ku rabu da shi cikin azaba Allah samura yace fa law ra'aita ahlahu kai da ka ga dangin shi wa man yataharrauna amrahu da waɗanda suke bada muhimmancin al'amarin shi qamu in yadda suka tashi faqadu anhu suka biya mai bashi da ka ga abin mamaki aguje suka sheka aguje suka tashi hatta ma ahadun yatlubuhu bi shay'in har sai da aka waye gari babu wanda yake neman mamacin nan da bashi komai an biya duk bashin shi an idan da sallar asuba ne annabi ya miƙe jama'a ƴan uwanwa ne nanan kaza ba a amsa ba shine yace to yana can an tare shi yana cikin kunci daga shiga aljanna saboda bashi in kun so ku bashi cikin azaba in kuma kun so ku fanso shi shine da dangi da abokan arziki suka tashi suka fantsama gari suka je suna ta bincike suka biya mai bashi har sai da aka waye gari babu wanda ke da'awar cewa yana bin shi bashi abinda muke cewa jama'a akwai wani limami yanzu ko malami da zai ce wani yana cikin azaba Allah babu kenan sai mu dauki wannan a matsayin ka'ida duk wanda ya rasu da bashi yanzu sai mu kaddara kenan yana cikin kunci yanzu wani yana nan da bashi shekara 10 yana kabari kuma har yau ba a biya ba kuma ƴaƴan shi da matan shi da dangi da abokan arziki sun manta da shi kuma ƙarshen shi wata dukiyar da ya bari sun je sun rabe sun cinye saboda haka abu na farko da ake duba shine haƙƙin shi mamacin kar ku bar shi cikin azaba Allah domin da zai ga halin da yake ciki a bashi minti 30 a ce koma duniya ka je kai abin da kake ganin ya dace in ya da aka ce mai gida ba alayyahu gidan nan ina ruwan shi da alayyahu bashin shi zai biya ya koma kun fahimci me nake nufi da a ce in mutum ya mutu ya je ya gano bala'in bashin da ke tattare a lahira da irin yadda ga aljannan zai shiga amma bashi ya hana shi sai a ce mishi amma an baka awa ɗaya je ka duniya ka gama wasu ƴan shirye-shirye ka dawo da za a yi haka in ya dawo kuna jin shagon shi zai gyara ashe abinda kuka san cewa wajibi ne shi kamata ku yi mishi. To wannan qabiyya ba qabiyya ce mai sauki ba, amma mun kuma ita aka dauka da sauki. An fahimta jama'a? An samu wani dattijo a muciya lokacin nan yana ainihin siyo yadi yana dinka likafani yana ajiyewa a gidan shi, in ka zo an yi mutuwa sai ya dauka a baya, yana jiran da zara an dawo a kawo mishi kudin shi. An fahimta jama'a? Shikenan, kawai da an yi mutuwa an je an karba kawai shikenan, sai a dake. Bayan kwana uku in ya zo ya tambaya sai a ce a da Allah to kai yau ce kwana nawa ne da mutuwa, ma'ana sun kasa gane cewa wannan bashin da kafanin yana kan mamacin ne, sun ci bashi sun je sun rufe shi. Ko kun fahimta? Bashin ba a kansu bane, a kan mamacin ne, don sun ci bashi ne sun je sun rufe shi, sun ci mishi bashi ne. Bashi da dukiya? Yana da dukiya, yana da fridge, yana da mota, yana da television, yana da kaza, yana da kaza. Ko daga ku siyar ku sai mishi likafani. Sai da haka dattijon nan sai aka tabata sunan shi. Wani lokacin sai ya ce wallahi bai da jalin ma da zai siyo ya dukan likafani. Shi kuma ya dauka wa kanshi wannan a matsayin al'ada. Yana kwanciya ya rasu shikenan, ba wanda ya gaji wannan sana'ar har yau a muciya. Shekara 40 da ta wuce in ka je mangwarori kowa ya san mai laya. Sana'a shi kenan. Za ka same shi a kofar gidan shi ya siyo yadi tun yana ta dinka likafani da hannu yake yi a lokacin. Amma sai karba ba sa biyan shi. Sai ce wai bai da imani. Wato ku rinka auna abubuwa da ilimi da hankali. Ba kawai ka rinka kallon abubuwa saboda gigicin mutuwa kuma ku bar shi mamacin a cikin rikici ba. أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يكتب أن حديثي مجلد نبي شافي نتمانين ده هدو والنسائي ده الإمام النسائي أتكن مجلد نبي شافي نتريبي ده تلاتين ده أكو والحاكم ده الإمام الحاكم أتكن مجلد نبي شافي نأشرن ده بيرغو على شده والبيحقي هكا الإمام البيحقي أتكن مجلد نشده شافي نأينه واتو أكو مجلد نشده في زمكين جزئي نهدو أتكن شافي نأينه سبعين ده شده والطيالسي ده الامام ابو داود الطيالسي في مسند ياتكن لتافن شي المسند شي لتافن مجلد 1 ne a cikin rakami wato lamba ta 891 da 892 wakaza ahmad haka nan al-imam ahmad ya rawaito wannan hadisi a cikin ainihin mujallad na 5 shafi na 11 da kuma ainihin shafi na 13 da shafi na 20 ba'dhum an sha'bi an samura wasu suka rawaito wannan hadisi daga sha'bi daga samura وبعضهم أدخل بينهما سمعان وسكما فكا شغل دا أينه سمعان ابن مشمج أتكان أينه شعبي دا أينه سمرة هذا ما كنا مزيد في متصل الأسانيد إن كان حركة حديثي وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين وأن حديثي أبسا بسكا شتفركو يا إن دنت أبسا قائد جن بخاري ومسلم كما قال الحاكم كما يبدا حاكم يفأني ووافقه الذهبي الامام الذهبي كما يداتي da shi wannan qa'ida zan samu wata rana in zo in tattauna mana ita qa'ida ce غير مضطرده صحاح الحاكم وافقه الذهبي ان الله ya so zan zo in tattauna ta insha Allah wa ala alwajh althani amma abisa fuska ta biyo sahihun faqat ya inganta ne kadai me ake nufi fuska farko ita ce sha'bi daga samura to wannan sharadin bukhari da muslim fuska ta biyu kuma ita ce sha'bi daga sam'an dan mushammij an gane sannan daga samura wannan kuma ya inganta ne kadai me yasa sam'an ibn mushammij mutumin kirki ne amma bukhari da muslim ba su taba rawaito hadisi daga gare shi to idan aka samu samura dan jindub sahabi sha'bi ya ruwaito hadisi daga gare shi to akwai irin wannan isnadin a bukhari akwai a muslim dan haka zaka iya cewa sahihun ala sharti ash-shaykhain amma aka sami sha'bi daga ainihin sam'an dan mushannij sannan daga samura wannan isnadin ya inganta amma ba a bisa sharadin bukhari da muslim ba domin a bukhari da muslim babu wannan irin isnadin shine abin da yake magana wani dan abu ne a cikin ilimin hadisi na manyan malamai ila irinsu war riwayatul ukhra yace ɗayan riwayar da kaji an ce wa fi riwayatin, an fahimta jama'a a ina kenan? A farko da aka ce sallar subha, wannan riwayar da kaji bil musnad baini, to ta littafan nan ce guda biyu, musnad guda biyu, musnad na Imam Ahmad da musnad na al-Imam al-Tayalisi. Wa ziyadatul ula wa thaniya lil hakim, ƙari na farko da ƙari na biyu, to a cikin riwayar ainihin hakim aka sami wannan ainihin ƙari. Sai ka koma ka ga ina ne ƙarin farko da aka samu a cikin wannan hadisi, shine fasakatal qaum. Ina fata an gane. Sai ƙari na biyu kuma shine wanne? Salasan la yujibuhu ahadun, shi kuma hakimu. Sai ce waka da salisa wal khamisa, haka ta biyar, haka ta uku da ta biyar. Sai ka duba wacce ce ta uku, ita ce faqala rajulun. Sannan sai kuma wacce? Sai kuma ainihin ta biyar. Ita kuma ta biyar ita ce anil jannati fa in shi'tu fafdu wa in shi'tu fa aslimuhu ila azabillah. Sannan walil baihaqi as-saniya, ziyada ta biyu kuma ta al-Imam al-Baihaqi ce, ita ce wacce? Ita ce salasan la yujibuhu ahadun, ina fata an gane. Sannan wali Ahmad as-salisa war-rabi'a, ziyada ta uku da ta hudu Imam Ahmad yayi ta. Sai ka duba wacce ce ta uku, ita ce faqala rajulun huwa ba. Wacce ce ta hudu, ita ce faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma mana akasil marratayn al-ulayni an takuna ajabtani. Wali Tayalisi al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi kuma al-khamisa, yayi ainihin ziyada ta biyar. Wacce ce ziyada ainihin ta biyar din? Gata nan ita ce cewa anil janna fa in shi'tu fafduhu wa in shi'tu fa aslimuhu ila azabillah wa lahu wa li ahmada wa abi dauda as-sadisa, da Abu Dawud at-Tayalisi.